الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوة ونرانا ترى قوة جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو دثلاثين دثرة wadda sai daidai da ranar 24-25 ga watan biyu shekara ta 2018 ta miladiya. Yau za mu tashi darasi na 66 a cikin karatunmu. Ya she. Darasi na 66. أنت غائب يا شيخ. شيخ شو عيد البيان؟ نعم، جلسي نفس السند الشدة. نعم، أتكلم كلام منا صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. من أتكلم كتاب الحيض. ذا متاشي باجي ناشرن. باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. نعم. إيه؟ باجي نشاكرة. تو باب إقبال المحيض وإدباره. تو أنا يوهني. نعم ناك أربع جيد أنا مكتا ألاما أما يقول مكرن شوان نم بكو مكرن شابا بمكرن شابا تو شيكي أنا مكرن تاشي. نعم، قال المؤلف رحمه الله، المؤلف إمام البخاري رحمة الله عليه، يجي باب إقبال المحيض وإدباره. باب تسكنت ور حيلا دكما وتوكاري وتا شيني جويا باينتا. نعم يواتوني يا أكي غاني cewa lokacin al'ada ya zo da kuma ya ake gane karewar al'ada. Na'am. Na'am. Wa kunna nisa'un, mata sun kasance, wannan ala lugati akalunil barazi. Mun san a ka'idar Larabci ana shi idan fa'ili kowane iri ne, to fi'ilin haka yake zuwa tsagwaransa, ba a jam'i ba a tasniya. Saboda haka za a ce wa kanatin nisa'u, amma wa kunnan nisa'un to wannan luga ce wadda Larabawa sukan yi, kuma Qur'ani ya zo da ita. Abinnan thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum. Amu wa sammu kathirun minhu. Da kuma wa asarru najwa alladhina zalamu, wa asarru najwa alladhina zalamu. Wannan duk lugat ita ce ake ce mata lugatu akalunil barazi. Haka Larabawa, haka malaman arabiya ke kiranta lugar akalunil barazi. Me ne mamakon ake akalanil barazi, kudin cizo ya cije ni. Sai a ce kudin cizo sun cije ni. To kaga mu a Hausa ya fi azanci a faɗi na biyun, to amma a Larabci sai a ɗauke shi wannan kuskure ne. Ba a cewa sun cije ni, sai dai a ce ya cije ni kudin cizo. Na'am. To ita ma wannan ta zo da wannan lugar Aisha, lugar ce fasiha, tunda ga shi Alƙur'ani ya zo da shi. Kuma haka zalika Aisha tana yawan kawo wannan, dan kamar yadda yake kamar yadda ta zo ma a hadisin da zai zo a cikin kitabul salah. كنا النساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفئات بمروطهن لا ما يعرفن من الغلل. حديث زي زونان غوا. نعم كيف ما تاسن كسن شي سنا ايكا مع عائشة بالدرجة دو انزوغو واتو ابن ما تتكي انزوغو دشي انشي اماني wanda suke kunzugu da shi, ba kamar yanzu ba yanda ake da pad, yanda ya fi tsabta sai dai kawai mace ta jefar da shi. Su da kunzugu ne ake sanya audugar a ciki, wanda dan auduga ta taimaka wajen sanadin tunda shi idan tsummani kawai zai jike har ya zama jinin yana farara to amma inda auduga ta auduga sai ta rinka tsotsewa na'am fi hal kursub wanda a cikin kunzugun a cikin tsumman akwai auduga a cikin auduga fihi sufra akwai kalar fatifati yala yalo sai ta ce musu la ta'ajjalna kada ku gaggawa har sai kun ga ruwa mai kamar farar ƙasa yace al-qaffa al-bayda wato shine ruwa wanda yake yake za a ga alamar sa wato kamar a fara wato farin ruwa shine abinda ake cewa white discharge wato abinda mahaifa abinda yake fitowa ta gaban mace wanda yake zai zaman to fari kamar farar ƙasa haka suke ganin sa a ƙarshen al'adar su tana nufin da wannan as-suhura min al-hayd tsarki daga daga haila tsarki daga al'ada wato da haka ake gane tsarki daga al'ada na'am a ƴar Zaid ibn Thabit haka nan aka ambace ta mubhama amma yana da ƴaƴa Hassana da Amra da Ummu Kulthum to babu wanda take da riwaya sai Ummu Kulthum matar Salim ibn Abdullah ibn Umar ƴar faqihi matar faqihi dan shi zai shi Zaid ibn Thabit ya daga shine limamin mutanen Madina ɗaya daga cikin ƴaƴansa Kharijah bin Zaid ibn Thabit yana tare da shi Salim din suna daga cikin manyan malaman Madina guda bakwai wanda kusan fatawa a kansu take kewayewa to kaga ɗaya daga cikin su Salim sai ya auri kanwar ɗaya daga cikin su ita ce Ummu Kulthum bint Zaid ibn Thabit ta fito daga gidan ilimi yarinya mata ce ta fito daga gidan ilimi to sai ta kasa labari ya kai mata na'am cewa mata suna cewa a kawo musu fitila a cikin tsakar dare don su rinka duba su gani ko tsarki ya zo musu wato don su gani ko za su ko sallar isha da magariba ta hau kansu ko bata hau kansu ba sai ta ce mata ba su kasance suna aikata wannan ba to ta so a gidan ilimi ba ta ga ana yi ba matan sahabbai wanda su ne iyayenta matan sahabbai ba ta ga suna yi ba tunda ta bi iyaye to da ta ga matan sahabbai ta ce mata tana nufin matan da muka riska su ne matan sahabbai tunda ita ta bi aiki matan sahabbai ba su kasance suna yin haka ba to kaga ko tunda ba ta yi ya zamanto wannan abin da mata suke yi yana daga cikin tanazzu'i wuce gona da iri a cikin addini zurfafawa a cikin addini wa'abat alaihinna ta aibata musu wannan aiki saboda haka a cikin wannan akwai matsala guda biyu matsala ta farko shine menene alamar cewar al'ada ta kare nan Aisha radiyallahu anha ta yi nasi akan al-qaffatul bayda cewa idan dai mace za ta fitar da abin da yake tare jinin ta ga akwai sauran jini a ciki ko ta ga akwai ruwan toka-toka ai akwai ruwan kasa-kasa brown ko ta ga akwai fatsi-fatsi yalo-yalo to in kada ta yi gaggawa har yanzu da sauran haila kun ga ya nuna cewar idan a cikin kwanakin haila da abin da yake fitowa mai ruwan kasa-kasa da mai ruwan yalo-yalo yana daga cikin al'ada idan kafin ta ga tsarki ne to da me za ta ga tsarki ya ce hatta ta raina al-qaffatal bayda har sai idan kun ga wato farin ruwa in ya zamanto abinda in aka ciro abinda ake kunzugun musamman idan ya zamanto cewar abin fari ne wanda launi ba zai ɓuya a gare shi ba in aka fito da shi kamar yanzu yanda ake da kunzugun da ake yi fat kaga ai fari ne idan aka fito da shi aka ga fari ne fat an ga alamar danshi amma danshin na fari ko kuma ya zamanto ba shi da kala to wannan alamar tsarki ne kuma ya fi isa matuƙa wajen tabbatar da tsarki alama ta biyu shi ne aljufu ƙeƙashewar wajen ma'anar ƙeƙashewa idan ta sanya abin ƙunzugun nata a gabanta ba ta sanya shi can ciki ba in ta sanya shi a gabanta ta fito da shi ta ga bata ga komai ba a cikin sa la ja wala brown wala ruwan kasa kasa wala ruwan fatsifati yellow kuma wala fari din ma ta ganshi kawai ya kekashe dry babu komai to wannan shi ma ga wanda take bata saba ganin farin ruwa ba wannan za ta dauke shi alama kowanne ɗaya daga cikin su alama ne sai dai shi ruwan ya fi isa matuƙa dan haka ga macen da take mai fara al'ada bata san meye alamar al'adar ta ba idan ta ga jufu tsarka idan ta ga rashin ruwan ta ga yake ta ga kinkasa babu komai to ba za ta yi gaggawar yin wanka ba sai ta zauna haske idan ta ga lokacin sallar da take ci zai fita idan bata ga farin ruwa ba to sai ta yi wanka sai sallah amma ba za ta yi wanka da zarar ta ga kinkasa ba sai idan lokacin sallah ya kusan fita tana jiran garin alqaffatul bayda qaffatul bayda din ba ta zo mata ba saboda ka waɗannan alamomi guda biyu su ne alamomin tsarki ga kowanne ya zo ma mace duk wanda yake yarda wani za ta yi amfani da shi wajen ta yi wanka sai dai ga wanda take da al'adar cewar ta saba ganin farin ruwan to idan ta ga kekasar kar ta mai da hankali kar ta damu da shi ta jira har sai ta ga farin ruwa din tunda ta al'adar ta yana zuwa domin wannan shi ne alamar da take mai isa matuƙa saboda wannan magana tana na Aisha ummul mu'minin amma idan mai fara al'ada ce ko kuma al'adar ta baka ganin wannan farin ruwa saboda kowanne irin mata da irin ɗabi'ar jikinsu saboda irin abin da ke jikinsu na hormone da yake fita kowanne da irin ɗabi'ar sa idan bata saba ganin wannan farin ruwa ba ko kuma bata taba yin al'ada ba da farko take yar karamar yarinya to daga ta ga aljufu ta ga wato kekashewar wajen babu alamar wani abu da ya fito to sai ta yi wanka sai dai ta saurara kada ta yi gaggawar wankan har sai ta ji tsoron fitar lokacin sallah an fahimci wannan to wannan shi ne matsalar farko da waɗannan asarin suka zo matsala ta biyu shi ne abinda aka rawaito daga ita yar Zaid ibn Thabit wanda Al-Hafiz ibn Hajar yake karfafa zaton cewar Ummu Kulthum ce kamar yadda aka ce ƴaƴansa guda uku ne mata akwai Hassana akwai Amra akwai Ummu Kulthum to an rinjayar da cewa Ummu Kulthum ce da ita ce aka yi riwayar ilimi daga gare ta amma sauran guda biyu duk ba su da wata riwaya ba su da ambato a cikin safar riwaya cewar mata suna tashi da daddare su ɗauki sai a kawo musu fitila su sanya su ciro ƙunzugunsu su gani su haska da fitila su gani jini ya ɗauke ko bai ɗauke ba sai ta yi musu inkarin haka me yasa suke yin wannan suna yin haka saboda tsantseni saboda idan jini ya ɗauke tsakar dare alfijir bai fito ba to kun ga jini ya ɗauke suna cikin lokacin sallar magariba da lokacin sallar isha domin lokacin sallar magariba yana wucewa har zuwa hudowa alfijir haka dalika lokacin sallar isha da magariba da isha wato su ne wanda ake ce musu mushtaraka alwaqt masu tarayya a lokaci ma'ana lokacin su na ƙarshe to idan ya zamanto ya ɗauke a cikin dare to sallar magariba da isha ta hau kan to saboda su tsantseni su intiyatu kada basu tashi ba sai da asuba in suka tashi da asuba suka ga tsarki ai sai yin tsarkin ya faru ne tun cikin dare ko to ga in ya faru tun cikin dare ne suna ganin kamar sun yi sake sun yi tafrite basu tashi sun duba ba domin su tabbatar cewar sallah ta bata wajaba a kansu ba suka ci gaba da bacci kuma ban sani ba za su rama ko ba za su rama ba to saboda wannan dan su intiyati su shiga cikin kare kansu sai su rinka tashi tsakar dare suna yin wannan to sai Ummu Kulthum ta yi musu inkari ta ce mata ba su kasance suna haka ba ma'ana wannan al'ada ce sabuwa domin da haka ake yi to babu wanda ya fi sanin tsantsi babu wanda ya fi tsantseni irin magabata na kwarai saboda haka abinda sahabbai suka yi haɗu a kan barinsa bayan akwai dalilin yinsa to idan wani ya zo ya tsire shi wannan ya zama bid'a kun ga wannan ka'ida ke fahimta ce wato shekul islam ibn taimiya shi ya fitar da wannan ka'idan ya ce akwai lokacin da bari a wato bari yake sunna wanda yin saɓanin barin sai ya zama bid'a ya ce duk wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka bashi bayan akwai dalilin yin sa a wannan lokacin kuma ba su yi ba to ya nuna kan cewa yin sa bid'a ne an bayyana wannan wannan ya tafi daga cikin babban dalilan da malam da wannan ka'idar ne malamai da dama suka ce yin maulidi bid'a ne wannan ka'idar ita ce barin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka bar shi bayan akwai dalilin yin sa amma ba su ba ya nuna kan cewa yin sa bid'a ne akwai dalili akwai dalilin yin sa an fahimta akwai dalilin a yi shi sai dai idan dalili idan yin nasa ya zamanto da wata illa ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar haduwa wajen sallar tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kuma akwai dalilin yin sa din shine cewa ai yayi falalaci tunda har yayi waɗansu kwanaki sai ya daina amma me yasa ya daina saboda jin tsoron kar a mai da shi farin la to dan haka kamar wannan yin sa bai zama bid'a ba saboda ya faɗi dalilin da yasa ya bari amma idan ya bar abu bayan akwai dalilin a yi shi yanzu kamar sha'anin maulidin ne in muka dabbaka ka'ida akan yadda suke faɗa wajen maulud shine cewar yin abin da zai bayyana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne wanda shari'a ta tabbatar da shi domin Allah madaukakin sarki ya ce a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a ji nauyin sa to tare da dalilin yin wannan ya zamanto da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba su yi wani farin ciki a ranar da aka haife shi ba ya nuna kan cewa barin sa yin wannan saba musu ne domin dalilin yin yana nan amma ba su ba saboda haka wanda daga baya suka zo suka kan cewa dalilin yin ya zo suka zo suka yi shi su nuna kan cewa sun fi waɗancan nuna soyayya gare shi kenan bikin farin ciki eh ai shine bikin farin ciki wanda muna maganar waɗansu suna kafa hujja da ranar litinin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi ya ce domin ranar da aka haife ni ne ya yi azumi domin ranar da aka haife shi ne ya faɗi illa guda biyu ta ranar litinin a hadisin abu qatada ya ce ranar da aka haife ni ne a hadisin abi huraira ya ce ranar da ake ɗaukaka ayyuka ne zuwa ga Allah saboda haka nake so a ɗaukaka ayyuka na ina yin azumi saboda haka dalili biyu ne zuwa azumin litinin dalili ɗaya azumin alhamis cewa ana ɗaukaka aiki a ranar to wannan akan ranar litinin ne wannan ala sam'i wa ta'a ala al'aini wa ra'as kamar yadda ake cewa mutum ya yi azumin ranar litinin da wannan ma'ana guda biyu Allah zai ba shi lada cewa ran da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma ranar da ake ɗaukaka ayyuka ne Allah zai ba shi lada akan dukkan wayannan abubuwan saboda akwai ta'assi koyi ya faɗa amma ranar 12 ga watan Rabi'ul Awwal bai yi komai ba a wannan ranar wanda yake shine mahallu shahid kuma shine abinda aka ce magabata sun bar shi to kamar wannan ka'idar mu zo mu tabbata ta na istar ita irzain ibn sabit ummu kulkum mata suna tsantseni saboda kada wajabcin sallar magariba da sallar isha ya kunce mu ko saboda haka suke tashi tsakar dare suna duba alamar sarki saboda haka yin tsantseni dalili ne da ya samu asali a cikin shari'a ko ko ba dalili bane dalili ne kai tsantseni ka tabbatar cewa ka sauke babu wani abu da yake nauyi akan wuyanka nauyin haƙƙin Allah wannan ana son sa a cikin shari'a to idan da wannan dalilin yana sanya a tashi da daddare a rinka duba tsarki da sahabbai sun yi shi yasa kaga sai ta yi musu inkari ta ce ma kana nisa'u yasna'una hadha mata ta kawo shi bil ahad tana nufin wa'annan mata ai mata ababen koyi da su su ne matan sahabbai ba su kasance suna yin wannan ba domin da wannan tsantseni ne da su sun yi saboda ka kaga wannan shi ta ce wa'abat alaihinna ta aibata su sai musu inkari saboda abinda suke yi bid'a ne an fahimta to haka zalika ku dauki wannan kaidar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yayi bayanin ta a cikin fatawa amma na manta inda yayi bayanin amma malamin mu Sheikh Muhammad Ibn Sa'ad Dr. Muhammad Ibn Sa'ad al-Yubi wanda yayi maqasid al-shari'ah al-islamiyya ya shiro ta ya bayyana ta a cikin littafin sa na maqasid ya kuma fadi ihalar bazan iya tuna ihalar a cikin al-fatawa amma ya fadi ta a cikin Sheikh al-Islam ya fadi ta a cikin fatawa da kuma ittiba'u siratul mustaqim mukhalafat ashab al-jahim ta kaida ce muhimmiya daliban ilimi ku kula da ita to akan wannan yaya mace za ta yi idan dare yayi dangane da nuna dangane da binciken alamar sarki Imam Malik sai ya bayyana yace abin da yake akan mace in za ta kwanta bacci ta duba sarkinta idan ta ga da alamar haila ce baccinta babu sallah akan ta in ta ga da alamar sarki sai wanka sai sallar magriba da isha sai baccinka sannan idan alfijir ya keto idan asuba ta yi ta tashi idan ta ga alamar sarki shikenan sai wanka sai sallar asuba kawai babu zancen cewa yiwuwa wannan sarkin cikin dare ne ya bayyana Allah bai kallafa mata ta tashi cikin dare tana bincikin sarki ba amma in ta tashi ba ta kallafa ma kanta ba kamar ta tashi bukata ya sanya ta ta tashi ta je ban daki sai ta ga sarkinta to a nan wajen ya zata yi sai ta ce nayi sai ta ce to ai an hana an ji ai tsantseni sai ta koma ta kwanciyar ta a lokacin nan ta sami yaqini akan cewar tana da tsarki saboda ta sai ta yi wanka idan bayan ta gama wanka lokaci ya ishe ta da za ta yi magriba da isha sai ta yi magriba da isha in lokacin ba zai isa ta yi magriba da isha ba alfijir zai fito sai ta bar magriba ta yi isha kawai inda zai isa ta yi wato kamar mun yi bayani a wannan karan ko idan zai isa ta samu raka'a guda biyar in zai isa ta samu raka'a guda biyar sai ta yi magruba ko in zai isa ta samu raka'a guda hudu sai ta yi magruba kaga raka'a uku kenan za ta samu kuma raka'a daya na isha kaga ta samu dukkan sallolin guda biyu amma in kasa da raka'a hudu ne to sai ta farkon ta fadi magruba sai kuma ta yi sallar isha wa hakaza idan da daddare idan da rana ne da rana in ta duba a ta ga tsarki ya zo mata za ta iya samun la'asar da azhar da la'asar sai ke in kuma za ta iya samun su biyu ba sai azhar ta fadi la'asar ta yi to kun ga wannan shine idbarul mahir kenan a yanda yake komawa da alamomin sa da kuma yanda mace za ta yi na'am alaikum salam maganan sufra na'am za ta zo hadisin zai zo la ta'ajjal kamar yadda Aisha ta ce la ta'ajjalna akwai hadis حدثنا عبد الله بن محمد نعم المسندي عفوا عبد الله بن محمد الحميدي كن عبد الله بن محمد ان غدا حدي ني ابو خاري يا دنگنتا ده مالم موسى اكو عبد الله بن محمد ابو بكر ابن ابي شيبه اكو عبد الله بن محمد المسندي اكو عبد الله بن محمد الحميدي وند شيني حديثن سنه فرقو ا cikin bukhari to wanda shine anan me riwaya daga ibnu uyayna sannan wani ne na hudun kuma Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Shayba da Abdullahi ibn Muhammad al-Musnadi da Abdullahi ibn Muhammad al-Humaydi wani ne na hudun to ya kwanta mu Ibn Hajar ya ambace su a farkon Fathul Bari na'am shine Ibn Uyayna daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa daga Aisha cewa Fatima binta Abi Hubaysh Abu Hubaysh shine Abdu Qais kamar yadda gabata ko ta kasance tana jinin istihara shine jinin rashin lafiya ma'ana jini baya yanke mata sai ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan jini ne da yake kwarara daga jijiya ba jinin mahaifa bane ba jinin haila bane idan haila ta idan haila ki ta fuskanto to ki bar sallah idan kuma ta juya wato in ta yanke in ta kare faghtasili ki wanka ki sallah to kaga wannan ya ce fa idza aqbalat al haida idan ta fuskanto ma'ana cewar shine idan ya mai da yake zuwa ga imma al'ada wa imma tamyiz idan haila ta fuskanto bai fassara mata ba dan ya mai da shi ga ilimin mace ya mace za ta gane fuskantowar haila shine da ɗayan abubuwa guda biyu idan mai al'ada ce da al'adarta wadda take tana da ma'ana wadda take da al'ada ta san cewar za ta yi al'adarta kwana biyar sannan ta zauna kwana 23 sannan wata al'adar ta zo cewa a cikin kwana 28 take jini take tsarki ta san kwana 28 take kuma haka yake ala wasiratin wahida baya sabawa to tana sanin iqbalul hayd da idan ranar ta zo in ranar idan ya zo ya dace da ranar al'adar ta to nan jinin haila ne to saboda haka idan ta shiga cikin hali da jini zai zarce mata baya yankewa to sai ta yi amfani da wannan ka'idar ta cewa ta sani yau kwanan wata nawa a lokacin da kafin wannan rashin lafiya ta zo ga lokacin da nake ganin al'ada to daga wannan ranar ta zo sai ta dauka cewa to sai ta ba ma kanta hukuncin mai al'ada fa idza zahaba qadaruha fa idza adbarat idan wa'annan kwanakin suka kare to sai ta yi wanka tunda ba sa ganin yankewar jini sai ta yi aiki da wannan kwanakin nata alama ta farko kenan shine al'amalu bil ada alama ta biyu kuma shine ta yi aiki da tamyiz kamar aiki da tamyiz bambance jinin daga kalarsa wato launinsa da warinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna damal hayd aswad yu'raf jinin haila duhu gare shi kuma ana sanin sa ma'ana ana sanin sa daga warinsa to idan tana da wannan tamyizin to sai ta aiki da shi bal malik da imam ahmad sun kaddamar da tamyizi akan al'ada sun ce tamyizi ya fi isa matuƙa ga wanda za ta iya ganewa tana ganin jinin ta gane cewa a'a wannan na al'ada ne ba jini ne wanda yake tsinkakke ba to sai ta aiki da shi sai ta basalla idan ya ƙare ma'ana ya canza launi ta gane kan cewa yanzu wannan jinin ba wancan bane to sai ta yi wanka sai sallah jinin yana zuba tunda wannan jinin ta gane cewa ba shi ne na al'ada ba to saboda haka kun ga iqbalul mahid wa idbarihi fuskantowar al'ada da juya bayanta ana gane shi da ɗan wa'annan abubuwan biyu shine ya kawo wannan hadisin na Fatima binta Abi Hubaysh radiyallahu anha ya gabata a cikin wannan babu afwan ibn hajar ya ce abdullahi ibn muhammad ya ce huwa al-musnadi to wannan yana bukatar a ga abin da mizzi ya ce akai al-hafiz al-mizzi ina anas shamsuddin ka je ka dubo a mutafatul ashraf wannan hadisin abdullahi ibn mai mizzi ya ce akan sa al-musnadi ne ko al-humaydi ne dan humaydi shi aka sani da riwaya daga ibn uyayna na'am babin cewa mace mai al'ada ba ta rama sallah ibn uyayna ne jabir ibn abdullah ya ce haka ma abu sa'id al-khudri su biyu suka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam tada'u as-salah tabar sallah wannan ya ruwaito shi bil ma'ana maganar jabir yana ishara ga hadisin jabir na kissar hajji inda ya ba da labari cewa aisha radiyallahu anha ta yi al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta aikata dukkan abin da mai hajji yake yi ghaira annaha la taqufu wa la tusalli sai dai ba za ta yi tawafi ba ba za ta yi sallah ba haka zalika a hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya gabata yace alaysatil ha'id idza alaysatil mar'a idza habat lam tusalli wa lam tasum mace in kai al'ada mace idan kai al'ada ba ba ta yin sallah ba kuma ba ta azumi suka ce haka ne ya rasulullah to shine shahid din ma'ana ba ta sallah to amma waɗannan hadisan akwai rashin bayyana ya akai bukhari ya dauki hujja daga waɗannan hadisan akan cewa mace mai al'ada ba ta rama sallah tunda dai hadisan cewa suka yi ba ta sallah ko ba haka hadisin jabir haka yake cewa kada ta yi sallah kada ta yi tawafi hadisin abu sa'id idan mace tana al'ada ba ta sallah ba ta azumi to yaya abin ya zamanto cewar ya zamanto hujja akan barin ramuwar sallah sai ya ce wannan yace wallahi ibn hajar ya bayyana wannan yace innal musannif imam al-bukhari arada an yastadilla ala tarki awwalan bi ta'liq al-madhkur wa ala adam al-qada bi hadith aisha to shi abin da yaso matsala biyu yaso ya nuna matsalar farko cewar suna barin yin sallah sha wannan ijma'i ne ba sa sallah amma cewar ba sa ramuwa ba daga wannan hadisin Jabir da na Abu Sa'id bane da hadisin da zai zo yanzu na Aisha zai kawo akan cewar ba a umartar su da yin ramuwa na'am Musa haddathana Musa ibn Isma'il shine wanda ake cewa At-Tabuzaki ko At-Tabuzaki yace haddathana Hammam shine Ibn Abdurrahman Al-Awzi dan Basra ne amma ya koma Kufa daga baya ya koma Baghdad Al-Mu'addib ya kasance shine yake ladabtar da ƴaƴan Banu Hashim Banu Al-Abbas na'am yace haddathana Qatada حدثتني معاذة بنت عبد الله العدوية أبو أم الصحابة مجنتا سلة ابن أشيم جداني جدين إبادة مجنتا ديتا فوانياكي يتي متنتا وشي جبا كتاكي حق الشهادة دنني ملادنك أوجه الله شي وركاي شهادة ناي حقوني نسا ملادنك أميزانيا da dan yayin shahada shi ma sai ya wuce gaba dai ta yakin har aka kashe shi ya shahada sai matan Basra suka zo wajen Mu'adha suka zo su ne mata ta'ziya shi ne ce kun zo ku yi min ku taya ni murna ne ko ku kun zo ku yi min ta'ziya ne in kun zo ku taya ni murna ne to hani'an lakum maraba da ku domin wanda da danta da mijinta suka yi shahada ai murna za a yi mata Ungu kunzo kimun ta'ziya ne to bana buƙatar kimun ta'ziya kun kasance gida ne na ibada Mu'adha al-Adawiyya shi mijinta Silatu ibn Asyam yana daga cikin wanda aka ruwaito qissar karama a bayyana a gare shi daga cikin karamatul awliya wata ran yana tafiya akan a gefen wata hanya irin hanyar ruwa din nan yunwa ta ishe shi yayi ne yana tafiya sai ga wani kato ya dauke da abinci an soya shi nama kyakkyawa sai ya ce yunwa ta ishe ni ba ni sai ya ce naman alkanzir ne a ciki in kana so zan baka ilji ne to kafiri ne ba musulmi ba sai ya ce ba ni da bukata ya ci gaba da tafiya sai ya ga wani shi ma yana dauke da abinci sai ya ce masa yunwa ta ishe ni ba na abinci sai ce ni ma wannan guzurina ne na kwana kaza idan na baka zan rasa sai ya wuce yana cikin tafiya sai ya ji wani abu ya faɗi a bayansa ya juya sai ya ga wani ƙunshi ne a cikin ƙunshin akwai wani kwando na ganyen dabino wanda a cikinsa akwai abinci da nama da dabino a ciki ya ɗauka ya ci ya kai gida aka ci to wannan abin ya dade a wajen Mu'adha al-Adawiyya kwandan suna rike da shi yace wannan kissa ce Az-Zahabi ya kawo a cikin Sirr Alamin Nubala a cikin tarjumarsa yace wannan kissa ce wacce take hikaya mashhura kuma zahira ce a cikin karamar da Allah madaukakin sarki kan yi ma bayinsa wannan ta tabbatar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan take afkuwa ga sahabbai banda wanda take afkuwa gare shi shi wannan tasam in ta abin da ya afku ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ne to a hannun wani daga cikin al'ummarsa idan salihi ne akan tsira akan siratul mustaqim to karama ce to idan kuwa ya fankare hanya amma ake ganin abubuwan ban mamaki na faruwa da shi to wannan istidraj ne kamar irin abin da yake faruwa ga ƴan dabo da masu tsafi da masu kaga mutum baya sallah amma kuma yana abubuwan ban mamaki to wannan kada ya rude ku shine ake cewa ko kaga mutum yana tafiya akan ruwa wallahi kakka rudu da shi har sai ka duba yaya yake wajen alkitabu was sunna idan yana kan kitabu was sunna to kace karama ce in ko baya kan kitabu was sunna to wannan shaytani ne na'am Mu'adha al-Adawiyya to wannan tana daga cikin matan Basra waɗanda suke masu ibada kuma matar mai ibada na'am wata mace ta ce ma Aisha dayarmu sallar ta zata isar mata idan tayi tsarki wato zata isar mata wato barin sallar ta shine wato idan tayi tsarki ta isa wannan sallar da ta bari ta isar mata ko kuma atajdi bi ma'ana atqdi dayar mu zaka rama sallar ta idza tahurat idan tayi tsarki shine atajdi bi ma'ana atqdi zaka rama ko kuma bi ma'ana min al-ijza atujzi ihdana salatuha idza tahurat idan ɗayar mu tayi tsarki sallar ta za ta wadatar mata ma'ana ba sai ta rama ba duk dai ma'anar ɗaya ne na'am sai ce a haruriyatun anti ke ba haruriya ce ma'ana ke hawa ƴar khawarij ce ke domin al-khawarij su ne waɗanda suka sauka a wuri da ake ce masa harura wuri ne wanda yake mil biyu daga kufa wanda yanzu kusa yake da wato garin najab a iraq nan ne ake ce ma harura din inda nan ne khawarijawa suka yi sansani yayin da suka dawo daga yakin sifin tare da sayyidina ali suka yi shiga kufa tare da shi to sai ake nasabta su zuwa ga wannan wurin dan a wajen ne suka tsaya suka rinka kashe mutane suka kashe har Abdullahi ibn Khabbab ibn al-Arad ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta ce mata ke haruriya ce saboda su ƴan khawari suna daga cikin sifarsu suna da zurfafawa cikin sha'anin addini suna da wuce iyaka su suna ganin mace mai haila ai ba za ta bar sallah ba ma kuma in ba ai mace mai haila sai ta rama sallolin da suke kanta haka suke gani kuma suna ganin cewar in ba abu ya zo a cikin alkur'ani ba za su yarda da shi ba wannan dukkan da saɓaninsu sun haɗu a kan wannan na'am to shine sai ta ce mata ke ƴar wannan jama'ar ke ƴan khawarijawa nan bata faɗa mata amsa ba amma a riwayar muslim sai ta ce la bal ana sa'ila ta ce ni ba haruriya ba ce tambaya nake yi na'am sai ta ce mun kasance muna yin haila tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance kuma baya umartan mu da shi shine da ramawar ko kuma ta ce ba ma aikata shi ma'ana ba ma aikata rayuwar a riwayar muslim ta fitowa ɓaro-ɓaro don cewa ta yi fa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salah ana umartan mu da mu rama azumi amma ba a umartan mu da mu rama sallah to wanda ya nuna cewar wannan shine hujjar Aisha rashin umarni da kan cewar su rama ya tabbata suna barin sallah saboda haka shi a cikin wannan raddi ne ga waɗansu daga cikin khawarij da suka ce mace mai al'ada ba za ta daina sallah ba don haka ne ma waɗansu malamai suka yi inkari ga abin da aka rawaito daga waɗansu fuqaha akwai daga cikin malamai kamar su irin Hassan al-Basri da Ata ibn Abi Rabah da kuma abin da ma makhul ya rawaito daga malamansa in Sham cewa mace in tana al'ada idan lokacin sallah yayi to sai ta yi alwala ta zo ta zauna ta fuskanci al-qibla sai ta tasbihi da tahmidi da takbir da tahlil tana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar har a idan da sallah sun ga ce mace mai aina ta rinka yin wannan to amma wannan a malamai da dama sun yi inkarin sa ta ce wannan bai kasance al'adar magabata na kwarai ba ba ta yi saboda haka wannan ya nuna a cikin wannan ya kawo hadisin Jabir don ya nuna kanta ba abinda mace mai haila za ta sai dai yin tasbihi da tahmid da takbir yayin da suke cikin al'ada ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba wannan abin da ya kamata ka rinka yi kenan ba babu ka rinka yi saboda in kana al'ada ba a hana ta yin zikiri ba amma tana cikin al'ada ta yi alwala to babu ma'ana na yin wannan alwala dan alwala ba ta samu mahalli ba alwala tsarki ce to ita ko tana da rashin tsarkin da alwala ba za ta dauke shi ba ko wanka ta yi wanka ba zai dauke shi ba matsawar jinin yana ba so da babu ma'ana na tayi wannan dan haka ba sunna bane musamman ma an samu duk da yake wannan sabani ne amma an ruwaito daga ɗaya daga cikin malaman Sham Said ibn Abdul Aziz al-Sannufi yana cewa wannan bai kasance abinda aka sani daga magabata na kwarai ba so da barin sa shine yafi duk da an ruwaito wannan daga irin su Atha ko matabar waɗansu malamai ne matabar Ishaq ibn Rahuya amma a immatul arba'a duk ba su tafi akan wannan ba illa riwaya da aka ruwaito daga Abu Hanifa ya ce mustahabbi ne mace mai haila din lokacin sallah ta rinka tasbihi da tahmidi da takbir na'am wannan a cikin wannan hadisin kun ga an ce annam ra'atan wata mace ta tambayi Aisha macen da ta tambaya ita mu'azat ce ta tambaya ba wata ce ba ita kanta ce na'am babin bacci tare da mace mai haila alhali tana cikin tufafinta na'am Sa'ad ibn Hafs al-Talahi Shayban shine ibn Abdurrahman al-Audi al-Nahawi daga Yahya ibn Abi Kathir daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Zainab ƴar Abu Salama haddathatu ta bashi labari cewa Ummu Salama ta ce na yi haila alhali ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shimfiɗa sai na silale na fita daga kan shimfiɗar sai na ɗauki tufar da nake yin al'ada a cikinsu bala bistuha sai na ɗaura sifar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni kin yi al'ada ne sai na ce na'am sai ya kira ni sai ya shigar da ni tare da shi a cikin shimfiɗa alhamila tana ɗaukan ma'anar shimfiɗa kuma tana ɗaukan ma'anar bargo wanda ake lulluɓa tare da shi wanda haka ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi tare da matansa ba kowa ya kwanta a kan gado daban-daban ba ko kuma a raba ɗaki raba ɗakin nan da ake yi da mace ƙauracewa ne kun san an ce wa mutum wahjuruhunna fil mabaji ku ƙaurace musu a wajen shimfiɗa in kai fushi da matarka shine ka kwanta ka je can ƙarshen shimfiɗa ka juya baya shine hijirar ba ka bar ɗakin ba ya ce wala tahjur illa fil bayt in za ka yi ƙauracewa na ladabin su a ɗaki za ka amma wannan ƙauracewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ila'i ya yi musu shine ya rantsa cewa ba zai kusanci ɗaya daga cikinsu ba zai zo wajensu shine ya tafi abin nan a ya ake ce ma irin ɗan benen nan da akan yi mashruba ɗan bene da akan yi a gida ba taska ba a hasumiya wannan kenan ba hasumiya ba hasumiya kan ƙarshen duniya shigifa ina jin aka ce malam sai ka sani masu mulki suna da ita to na'am shine sai ya koma na wannan ila'i ne amma al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam tare yake kwanciya da matansa wannan al'adar fatoyi suna yawan zuwa akan irin wannan al'adar mutane ne yanzu a raba ɗaki a mace ɗakinta daban miji ɗakinta daban ba za su kwanta tare ba ko da a ranar ta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ɗakinsa a gidan a bene amma zagawa matansa yake yi kowa ya je ɗakinta ya kusance su ba tare da saduwa ba sai ya kai inda zai kwana a nan zai kwana kuma a shimfiɗa ɗaya suke kwanciya na'am tiraka na'am shine na'am sai dai su go su raka to duk yana da kamar yadda Ibn Qudama yace duk kowane mutum yana da yanci ko su rinka zuwa ko shi ya rinka zagawa yace zagawar yafi dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ne na'am yace kuma ta bani labari ita Zainab take faɗa kenan Zainab ibn Abi Salama mun ambace ta ko ita ce wanda Ummu Salama ta gabatar da ita ya Rasulullah aure ta ayata shi ba wanda nake so da alheri irin ayata mun yi magana ta ko na'am eh yarinya ce agolansa yace to ya zai na aure ta in ma ba agola ta bace yar dan uwana ce wajen shayarwa da ni da ubanta Abu Salama duk suwaye ba ce ta shayar da mu nono saboda ka zama yar dan uwana wajen shayarwa na'am yace ta gaya mun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar ta alhali yana azumi amma Aisha a cikin wannan sai tace to amma waye fi kowa rike sahawarsa a cikin ku irin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka je kayi ka wuce iyaka saboda haka mutum ya zamanto yayi makansa linzami amma ya halatta ayi kuma wannan ya nuna kan cewa ana kubla ana sumbantar mata gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci matarsa alhali tana azumi kuma alhali tana cikin alhali shi yana azumi na'am alhali shi yana azumi a zahir wannan shine watakila ma tana cikin al'ada ko wannan ijma'a ne babu abin da ya hana mutum ya sumbanci matarsa alhali tana ijma'a to kun ga wannan ya nuna kan cewa shi kansa sumbar da ake yi ga mata sunna ce ba sabanin wanda aka ce wani ya je aure mace da daddare ta zo ta kawo masa sumba sai ya kauce ta zaki kawo masa a ɗaya gefen a ɗaya kuncin sai ya kauce ta zo za ta kama bakin sai ya ture ta da kyar ya kwana da ita gari na wayewa sai ya je yana gaya mutane ku bai yana auro tana nema ta cinye ni ci dare kake kai baka san wannan magana wannan shi ake cewa ki tsayar boko ka auro jiyan nan professor Salim ce yake bani wannan labarin na kuma na kasance ina wanka ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙwarya guda ɗaya daga janaba kaga ya nuna kaga ta uku kenan daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta suna wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta Aisha mun karanta Maimuna ga Ummu Salama na'am babu wanda ya dauki tufar al'aya wanda bacin da ta dauki tufar yin al'ada banda tufar ta wanda take tsarki yayin wanda take sa wayan da take cikin tsarki na'am Mu'adh ibn Fadala shi ma wannan ya gabata gare mu ya Hisham shine ibnu Abi Abdullah ad-Dastawai daga Yahya ibnu Abi Kathir daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Zainab yar Abu Salama ba yar wancan Abu Salama bace ba fa wannan kar ku ji an ce Abu Salama an Zainab binta Abi Salama shi wancan Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf tabi'i ne ita ko wannan Zainab binta Abi Salama ibn Abdul Asad afwan ibn Abdul Uzza al-Makhzumiyya Abu Salama wanda ya rasu farkon zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina yar Ummu Salama ita kanta sahabiya ce saboda haka Abu Salama ba wai shine ubanta ba na'am daga Ummu Salama tace yayin da na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ina kwance tare da shi fi khamilatin a cikin shi a cikin bargo khiftu sai ne al'ada sai na sulala jiki na ɗauko tufar hailata sai ya ce min kin yi al'ada ne sai na ce na'am sai ya kira ni sai na kwanta tare da shi a cikin khamilar ya kasance kaga wannan ya sa koda wato koda jini ya taɓa shi kawai sai ya wanke babu zancen wani ƙyanƙyami ko ƙyama ko makamancin wannan na'am wannan kifar da suke dauka ya nuna kan cewar ba israfi bane ya zaman to kan cewar mutun ya dauki mace ta dauki kifa wanda za ta rinka sanyawa lokacin al'ada wadansu kuma sun ce a kifar da take sanyawa lokacin al'ada din nan shine in ta zo kwanciya abinda za ta daure jikinta da shi domin yayi bukatar sa ne ya shafa jikinta ya shafa ta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi baya shafa jikin mace yayin da take cikin al'ada in ba da wannan abun ba dan saboda nisanci abin da yake zai kai shi zuwa ga yin abin da Allah ya hana duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kullu shay'in illa nikah ku yi komai in ban da saduwa kuma yake babu laifi idan dai ka guji wato wajen da jinin yake fitowa saboda haka duk ko tsakanin cinya ko duk jikinta zaka iya yi sai dai abin da yake aula shine wannan ta daure ta sanya tufa wanda za ta rinka daure daga cikinta zuwa gwiwarta sai ya zamanto mubasharar da za a yi daga kan tufar ne ba daga wato karkashin tufar ba saboda a guji abin da zai kai zuwa ga saban Allah na'am babin cewa mace mai haila babin mace mai haila ta halarci sallar idi guda biyu da kuma addu'ar musulmi addu'ar da suke lokacin idi kuma masu haila su kaurace ma wajen sallah masallacin idi wajen sallah na'am ibnu salam al-bikandi mai kudi wanda ya batar da kudin sa wajen neman ilimi wajen yada ilimi ya ce ya batar da dinari 40,000 wajen neman ilimi ya batar da dinari 40,000 wajen yada shi garin su kusa da garin Bukhari ne Bikandi amma garin ya zamanto kufai as-Sam'ani mai al-Ansar ya je garin yace ya ga wurare da malamai suke zuwa suke riba da karu suke kare kansu suke zuwa suke tsare tsaruruwan musulmi a wajen gari ne riba ne amma lokacin garin ya zama kufai yace ya je domin ya ga kaburburan shuhada sai ga garin ya zama kufai to shi al-Bikandi a wannan garin yake kusa da Bukhara garin Bukhari Bukhara yanzu tana cikin Kazakhstan garin Kazakhstan ba a cikin tsofaffin Soviet Republic shi al-Bikandi dinnan wato wata ran ana karatu sai alƙalamin sa ya kare sai yace qalamun bi dinar wa zai bani alƙalami da dinari daya sai ga alƙalma ana jehowa kun san dinari daya yanzu nawa kenan dinari daya dala 180 kenan dala ta America fa 180 60 da wajen shida ko yace wa zai bani dina wa zai bani alƙalami eh kun ga yanda yake yanda ilimi yake a wajen sa sai akai ruwan dinari kowa yana so ya samu dina akai ruwan alƙalami bawan Allah Muhammad ibn Salam al-Bikandi malamin Bukhari ne ya daga cikin waɗanda suka Allah ya sanya albarka a cikin ilimin su wata ran yana zaune a gida sai aka zo aka ce masa wani mutum yana bakin kofa yana sallama da ya fita sai ya ce masa ni jakadan sarkin aljanu ne gare ka ya turo ni na gaya maka cewa idan kai majalisi na hadisi aljanu da suke halartar majalisin sun fi mutane da suke halartar majalisin ya zo ya aiko ya aiko ni in gaya maka zahabi yace wannan kissa ce mashhuriya aka ruwaito ta daga Muhammad ibn Salam al-Bikandi kun ga jiya ba abin da muke faɗa ko a karatun jiya wanda mai ajamu mai ahkamul marjan yake faɗa to yana na yi ta kokari jiya da na karanta dan na san na taba karanta daga cikin malaman hadisi wanda irin wannan ta faru a gare su to sai yau gashi ina karanta tarjumar sa a cikin sirr alamin nubala sai gashi az-zahabi ya faɗa yace wanda suke zuwa majalisinsa daga cikin aljanu suke halartar karatun sun fi mutane yawa to jama'a masu zuwa majalisin karatu kuna zuwa majalisin tafsiri da sauransu kada wani ya zo ya ba ku tsoro ka tafi ka je kai gamo saboda an ce aljanu suna zuwa ai mala'iku suna nan saboda haka wanda za su zo ba shaidanin bane عبد الوهاب الثقفي دغ ايوب السختياني دغ حفصه بنت سيرين تاتي من كسانشي منا هنا ما كان مو دسكا كاي اوري بدروي ودان دسكا سن كاي اوري كو كوما ايرن ودان دسكا اكي جي دسو با ا سو سرنكا فتا سبودا انا جين تصوران wato masu imani ɗan gata ne ba za a tura su aiki ba ba za a tura su ɗebo ruwa ko ɗebo itace ba mun haramce muna hana su fita su fita su je su halar sallar idi guda biyu sai wata mace ta zo mana sai ta sauka a kafar Bani Khalaf a babban gidan Banu Khalaf Banu Khalaf wannan wani gida ne mashhuri a garin Basra na wani wanda ake ce masa Talhatu Talahat Talhan Talahat wato su mutane ne guda biyar masu suna Talha kowannen su ya shahara da kyauta to shi wannan Talhan biya fi su sai ake ce musu Talhan Talhoyi Talhatu Talahat akwai Talhatu Fayyad shine Talha ibn Ubaydillah al-Fayyad shine Talhatu Fayyad akwai Talhatu Khair shine Talha ibn Hasan ibn Ali akwai Talhatu Jud shine Talha ibn Abdullah ibn Auf sannan akwai Talhatu Khair da Talhatu Jud da Talhatu Khair da Talhatu Fayyad da kuma wannan Talhatu Talahat shi na hudu shine Talha ibn Umar ibn Ubaydillah na'am ibn Ubaydillah ibn Umar to garin yana da gida a cikin garin Basra anan ta sauka ita wannan mata na'am sai ta bada labari daga ƴar uwarta mijin ƴar uwarta yayi jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin 12 kuma ita wan ita ƴar uwata tana tare da shi a cikin shida a cikin waɗannan a cikin yaƙoƙi guda shida saboda ka sahabiya ce ko ba sahabiya ba sahabiya ce ita ma ta ce mun kasance muna wato sanya magani akan waɗanda aka yi musu niki mu tsaya kuma muna kula muna jinyar marasa lafiya sai ƴar uwata ta tambaye ƴar uwata sai ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shin akwai laifi a kan ɗayarmu idan ba ta da jilbab Allah ta huruj kada ta fita aljilbab shine tufar da mace take sayawa bayan tufar ta ƙarshe ta ƙasa wato idan mace ta tsaura zani da riga shine da abinda za ka ga matan mukakanninmu sukan ce in za a aiki yaro ka je wajen tela ka ce su ce a sa ciki da alakun shine wato bayan an yi mayafin sai a ƙara shi a ƙasa yadda idan ta ɗauko shi ɗora a kanta ba zai ɗage ba zai rufe ta ya kai har kusa da ƙasa to wannan shine jilbab shine yanzu kuma ake sanya a baya to amma yanzu a bayar sai ta zamanto ƴar gaye ba irin a bayar jilbab ba ita kanta a bayar sai a ɗaɗɗame ta a yi mata style iri-iri wani ɗan uwanmu wani malami Dr. Sa'id Burhan yake cewa lokacin da zai bar Madina sai suka sami irin abin da a bayar da ake ce mata alar ra'as wanda ake ɗorawa ta ka sai da yawa yace abin da yasa saboda na ga irin fashion ya soma zuwa daga Dubai yanzu nan gaba za ka lokaci ta neman irin wannan a bayar ta mata ta da za ka rasa ta sai ta fashion kawai za ka gani kuma yanzu nan abin da ake gani kenan to aljilbab shine sifar da mace za ta sanya a kanta wanda Allah ya ce wa yudnina alaihinna min jalabibihinna na'am ƴar uwarta ta bata jilbab ta sanya daga cikin nata mayafan ta halarci alkhairi da kuma addu'ar musulmi yayin da Ummu Atiyya ta iso mana Basra sai na tambaye ta in ji ita Hafsa kenan ko ya ce kin ji Annabi sallallahu alaihi wasallam wato kin ji wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce bi abi na'am ubana ya zaman to fidda o gare shi naji ta kasance ba ta ambatan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ta ce bi abi wato ubana ya zaman to fidda a gare shi haka malamin mu Sheikh Muhammadu Muqtar shi ma ya dauki wannan al'ada bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam haka zaka ji yana cewa na'am na ji shi yana cewa mata waɗanda suke budurwai masu alfarma wanda ake koye su a cikin gida, wazawatul hudur, da waɗanda ake suke zaune suke lizimtar ƙuryar ɗaki, shine al-hidr, shine inda a cikin ɗaki sai ai wani labule, anan ake koye, anan ake budurwa wanda ba taba aure ba, anan ake saka dan a isa matuƙa wajen koye ta. Ka annahu, wato shine za ka ga Allah yake faɗan matan ƴan aljanna, ka annahunna baydun maknun, kamar ƙwai ne wanda aka ɓoye shi, ka san ƙwai ba a so ya fashe, kuma aka shi yasa aka ɓoye shi. To haka ake ganin mata kamar kaskan ƙwaro ne da ba a so su fashe. Na'am. Ko kuma yace wato mata waɗanda suke waɗanda suke masu alfarma ma'abuta ɓuya a cikin ƙuryar ɗaki, da mata masu al'ada duk su fita. Wal yashhadna alkhair, ni anawa, ta halarci alkhairi, shine sallar idi. Sallar idi ta aka kira alkhairi, da kuma addu'ar muminai. Amma mata masu al'ada su ƙaurace ma wajen sallah. Sai Hafsa ta ce, sai na ce al-huyyab, hadda mata masu al'ada. Sai Ummu Atiya ta ce, to mata masu al'ada ba suna zuwa filin Arafa ba, da kaza da kaza, shi ne duk ayyukan aikin hajji, domin za su yi zikiri, za su yi ayyukan hajji. To haka zalika su halarci masallacin Idi. Abinda aka ce, me yasa aka ce to su ƙaurace wa masallacin Idi? Masallaci ne da za a ce mace mai haila ta ƙaurace mata, ba masallaci ba ne. Amma hikimar da aka ce su ƙaurace saboda kada suna sallah a gansu suna tsaye, sai ya zamanto kamar sun wulaƙanta ibada, kamar wulaƙanci ne ga ibada, suna cikin sahu ana sallah ba sa sallah, sai aka ce su ƙaurace su je daga gefe saboda kare alfarmar sallah, da kuma nuna kan cewar su ba waɗanda suke ƙyamar sallah ba ne, wanda suke ba sa so su shiga cikin wannan ibada, shi yasa aka ce su keɓe. Amma su hazo ranar sallar Idi, kamar yadda kowa yake sanya kayan Idi, su ma su sanya kayan Idi su zo, ko da suna al'ada. Sai dai in ana sallar kada su shigo cikin sahu, sai su ƙaurace daga gefe, domin addu'ar da ake yi su ma su samu albarka. Shi ne su halarci wannan alhairin na sallar, kuma su halarci addu'ar da musulmi suke yi a wannan rana. A cikin wannan hadisin ya nuna kan cewa mace mai haila ba ta ƙaurace ma ambaton Allah, kuma ba ta ƙaurace ma wuraren alhairi kamar wajen majalisin ilimi da wajen zikiri, sai dai kawai masallatai. Kuma shi yasa ya kamata wato yanzu musul masallatanmu ya zamanto yayin da ake masallaci a shirya yanda yake za a samu wajen da mata, tunda mata suna zuwa wajen karatu, wajen da mata za su rinka zuwa suna zama ba tare da sun zauna a masallaci ba. Ya fi bisa fatawar da ake yi a ce ai babu kowa mace ta shiga cikin masallaci. Wannan saba ma abinda jamahirin malamai suke akai ne. Amma ai musu waje wanda yake za su iya zama a lokacin da ake karatu, za su ji ba tare da sun shigo cikin masallaci ba, domin babu abinda ya hana mace mai haila ta halarci wuraren alkhairi, kamar yadda wannan hadisin ya nuna. Tunda wajen sallar Idi wurin alkhairi ne, gashi sun halarta, amma aka ce su je daga gefe, ba wai dan cewar ba masallaci ne da aka hana su shiga. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kula. To sannan kuma ya nuna ba a bi halarta, an hana mata su fita ba tare da mayafi ba, bata kai da ta fita ba tare da mayafi ba, tunda gashi sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan mace ba ta da mayafi ba za ta fita ba, sai ce ta nemi ƴar uwarta ta bata aure. Kaga inda za ta iya fita haka, sai ce ita fita ba mayafi ko ai ba komai, sai ce ƴar uwarta ta bata aure. Hadha wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله السلام عليكم. ما لك تدجني يا أوكي ما كفا كمر درانا كافر رانا كفائي كينان صلى رانا ردوك ذاك راماشي سبو دني ناكسن شي ما في لوكتا دا أسباء نكي فارغ من جنة لوكشن دنتاشي زين صلى الأسباء سنة إذن زي أوكي شما دا أسباء ko da rana bayan sallar magariba to ya zan yi da sallar rana saboda ni ramawa nake yi a duka tun daga sallar asuba har zuwa magariba din na'am a wannan yanda kike yi kuskure kike yi idan kika ga in kika tashi da asuba idan ba kika tashi da asuba sai tashi da asuba sai ta ga jini to ba za ki sallar asuba ba dama ta yi magariba da isha ba za ta yi sallar asuba ba ko ba za ta rama sallar asuba ba in jinin ta ya dauke saboda uzuri ya zo mata a lokacin sallar asuba sai dai a hali daya idan ta yi jinkirin sallah da asuba din ta tashi sai ta tsaya tana abu wani abu ta shagaltu da wani abu ba ta yi sallah ba haske saura gwargwadon yadda za ta iya samun abinda bai kai raka'a ɗaya ba gab da rana za ta fito sai al'ada ta zo mata to a lokacin nan sai ta rama sallah asuba don ta yi tsaki saboda ta wuce lokacin gabaki ɗaya da za ta iya yin sallah har ta kai alwaktu bayyin wanda yake shine ba ta da wani uzuri to a lokacin nan wannan sallah asuba sai ta rama in ta yi tsaki ya zamanto cewar har gab da fitowar rana sannan jinin ya zo mata to sai ta rama sallar asuba amma lokacin da ya ɗauke idan ya ɗauke da magariba tace yana ɗaukewa da rana da magariba magariba ba rana ba ce dare ne idan ya ɗauke kafin magariba kafin rana ta fadi da isasshen lokaci kamar alal misali minti goma kafin sallar magariba ta ganshi ta yi wanka ta ga jinin ya ɗauke ta yi wanka ta ga sauran minti goma sallar magariba ta yi to in sauran minti goma sallar magariba ta yi sai ta yi sallar azahar da la'asar in kuma za ta yi sallar azahar din kar ta tsawaita ta in ta ce za ta karanta surori masu tsawo ta karanta surori ƙanana yanda za ta gama sallar azahar kuma ta samu ko da raka'a ɗaya ne na sallar la'asar idan har ya zamanto cewar ba ta yi wannan sallar azahar da la'asar din ba a lokacin bayan ta yi wanka tana da sauran minti goma rana ta magariba ta yi kamar yanzu magariba tana yi 6:35 kaga ta yi wanka ta gama sauran a lokacin ne 6:25 amma sai ta shagaltu da wani abu ko wata ta kira ta waya ta tsaya tana yin waya ko ta tsaya tana gyara miya tana jin tsoron kar ta sa magi da yawa ko makamancin wannan har rana ta faɗi ba ta yi sallar magariba ba bayan tana da minti goma da za ta yi ba ta yi sallar la'asar ba da azahar har rana ta faɗi to sai ta rama azahar da la'asar kafin ta yi magariba saboda ta yi sake amma in lokacin da ta yi wanka a lokacin da jininta ya ɗauke ta yi wanka tana gama wanka sai ta ji an yi kiran sallar magariba to nan wajen ba za ta rama sallar azahar da la'asar ba saboda haka yadda take yi ta ce za ta rama sallolin wannan ranar tun daga asuba ta rama asuba ta rama azahar ta rama la'asar ba daidai ba ne kada ta yi haka sai ta zamanto ta yi koyi da 'yan khawarij in ta yi haka na'am sannan sahun mata na ga idan aka ce za a ta da sallah kowa sai ya koma baya an fi son sahun baya ko da ya cika ba a damu da cikan sahun gaba ba sai na ga idan sahun gaba ne ba sa cika shi akwai bayani ne da ke nuna yin haka akan sahun mata eh gaskiya wannan shi ne mun yi ma mata fatawa da haka cewar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha sahun mata wanda ya fi alkhairi shi ne na ƙarshe sharrunsu kuma shi ne na farko wato mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan koyaushe sahu ya mace ta sanya sahunta na can ƙarshe shi ya falala a gare ta ba ga wannan zai nuna kan cewa kenan za a cika sahun ƙarshe kafin a cika sahun wanda yake zai zo na gaba da shi a bisa mafhumin wannan hadisi duk da yake ba mu ga wata magana ta malamai a kansa ba amma wannan abu ne wanda gaskiya dai ni dai na yi ma malamai mata da suke zuwa nan ne musu fatawar haka kuma ina jin shi ne ita wannan baiwa Allah ka ga mata da suka ji wannan fatawar suna aiki da shi a wannan bisa abinda zahirin hadisi din ya nuna wallahu ta'ala a'ala in abin daidai ne Allah ya ba mu lada in kuskure ne Allah ya bayyantar da mu ahsan idan masallacin eh malam malam Sa'id ka gani an Sa'ido Allah ya kara maka fahimta kai irin wato annazaru ila ma'ana ba zahirin nafsi ba yace idan masallacin akwai wadata yanda yake mata a killace suke ba sai suna tare da maza ba to shi ma wannan ka'idar zai hau idan mutum yace zai dauke shi mutlak zai zahirin lafzi zai yi zahiriya ɗan ɓalo ɓalo sai ce wannan lafazi haka za a ɗauke shi amma wanda yake zai nura ilal ma'ana ya duba ma'ana ya nuna cewar ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne da ma'anar ce da ma'ana guda biyu ma'anar farko shine cewar mazan suna tare da mata shine ake cewa hikimar an fito mace kan baya domin kusancin abu ne wanda yake zai sanya tuhuma kamar yanda amma ana ta biyu kuma cewar ai tare aka ambata aka ce khairur sufufir rijali awwaluha wa akhiruha wa sharruha akhiruha sahun maza mafi alheri shine na farko mafi sharri shine na baya kuma sai aka ce wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha na mata kuma karshen shine alheri na farkon shi na gaba gaban shine sharri saboda haka wannan ya nuna kan cewa yayin da ake sallah tare ne to in ana sallah tare shine za a bi wannan ka'idar in ka fata haka wallahi alal ra's wal ayn annazar ila al ma'ana eh wannan shine annazar ila al ma'ana ba zahirin nafsi na balo balo ba eh saboda haka musamman in ya zama to akwai illa in ya zama to akwai illa amma shi ma yanzu irin masallatan da yake in suka zo gaba gaba daga an yi sallama masu leƙe za su linka leƙo su sai haka shi ma gara suna daga baya baya almuhim dai illar dai da ake so shine gudun tuhuma da kan cewar Allah madaukakin sarki ya ce a cikin fassarar walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal musta'khirin mun san waɗanda suke gaba gaba daga cikin ku da waɗanda suke baya baya waɗansu sun fassara wannan aya cewa waɗanda suke baya baya shine a cikin sau wanda suke cewa daga baya baya dan idan sun yi ruku'u waɗansu munafikai ne da suke yin haka in sun yi ruku'u sai su rinka leƙen matan mutane ta karkashin kafafun munafikai da suke yin wannan aka waɗansu daga cikin waɗansu sun fassara wannan ayar da haka to Allah ya saukar da wannan yace mun san masu mun san kowa to saboda haka kaga komawa daga baya baya din waɗansu wani lokaci shedan ne duk zai sawwala mutum wato kan cewar in yana daga baya baya watakila ya ji mata yi kabbara dan kabbara ya ji sautin mace din nan wannan wani daɗi zai ji ya san fitinar shedan sai ya zayyana maka abinda babu wani abu ma bai kawo zuciya ba amma sai shedan ya kawata shi to shi fa shari'a take toshe kofar irin waɗannan abubuwa na'am to sannan wannan yace Allah ya kara mana lafiya da ilimi mai amfani game da ranar litinin kace abubuwa biyu ne a ranar da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da ake daukaka aikin bayi amma abinda yazo a hadisin shine ranar da aka haife shi ranar aka fara yi masa wahayi saukar masa da alqur'ani sannan ranar alhamis ita ce aka daukaka aiki dan haka yake yin azumin wannan riwaya na kiyaye amma ban sani ba ko ita riwayar ce malam ya faɗa Allah ya saka da alkhairi wannan ita ce a cikin hadisin Abu Qatada a cikin hadisin Abu Qatada kenan amma a hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumin ranar litinin da ranar talata ranar litinin da ranar alhamis sai yace rana ku ne waɗanda ake ɗaukaka ayyukan bayi don haka ina so a ɗaukaka ayyuka na tare da su akwai riwayar Abu Huraira inda ban yi wahali akan wannan ba kan cewar ranar litinin da alhamis ana ɗaukaka ayyukan bayi shine ma har za a ce ana ɗaukaka ayyukan bayi ga baki ɗaya sai waɗanda suke sun ƙaurace ma juna sai a ce ku kyale su har sai sun yi sulhu tsakanin ranar alhamis da ranar litinin da ranar alhamis ba ranar alhamis kawai ba amma idan akwai wahani wanda ya gani ya yi istidrak a gare ni amma dai abinda na kiyaye kenan na hadisin Abi Huraira amma abinda ka faɗa a cikin hadisin Abi Qatada haka ne aka ce yace wa sa'altu an sawmi yawmin ithnain qala zalika zaka yawmun walidtu fihi wa unzila alayya fihi wanda rana ce wanda aka haife ni a ciki kuma aka yi min wahayi aka fara saukar da wahayi a gare ni a cikin sa ranar litinin to ai saboda haka amma ɗaya riwayar insha Allah zan ƙara dubawa amma da abin da nake yayi kenan riwayar Abi Huraira radiyallahu anhu wannan yace mallan tambaya ta ita ce yaro ne mahaifiyar mu ta rene shi a gidan mu har ta shayar da shi daga baya ya auri yata bayan mun sha nono ɗaya da shi tsawon lokaci sai yanzu bayan sun haihu da ƴar tawa sai aka gano mun sha nono ɗaya to mene matsayin wannan aure Allahu musta'an dole rabawa za a yi dole a raba wannan aure amma ƴata ta ce ƴar su ce saboda shubha ce ta zo wa haythu dar'ul hadd yulhaqul walad bi kulli ma min an-nikahi qad farta dan babu haddi a kansa babu haddi bai sani ba irin wannan shine yazo wata mace ta zo mutum ne da shi da matarsa a cikin Bukhari wata mace hadisin Uqba ne ko ta zo tace ta shayar da shi da matarsa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce su rabu yace ya rasulullahi yanzu ma rabu kawai dan maganar wata mace da ta zo ta fada yace kaifa wa qad qi ya za a an fada an karbi shi da kaifa wa qad qi kana son matarsa amma kaifa wa qad qi na haka wannan ma haka za a yi saboda haka sai a raba auren amma kuma ya tana nan ta sace na'am tiraka menene da tiraka in dai matar ka za ta zo kwana a tiraka shi kenan amma tana ɗakinta kana tiraka na'am wani bawan Allah na'am na'am suke neman aikin Allah ya bashi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan aiki Madibo to shikenan na'am a sai ya faɗa mai yayi tambayar ka na'am alhaji Umar na'am ƴar tana da gadon baban ai ƴar take a tambayar shine ita wannan ƴa da aka haifa a wannan aure da aka yi na wato Esther ƴar ɗan ƴar wanda ƴar uwar wato ƴar ɗan uwansa kenan wanda suka sha nono tare da ubanta ita ɗan da suka haifa zai gaji uban zai gaji ubansa zai gaji uwarsa ɗan halak ne duk inda ka ji a shari'a an ce yul haqul walad za a yi ilhaƙinsa ma'ana za a ba shi hukuncin ɗa na halal saboda haka zai yi gado babu wani abin da zai hana shi gado domin abin da ya faru ne bisa jahilci saboda haka ga shi ma ai wannan muna da hadisi a bayyane an yi auren Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi musu haddi ba bai ce sun yi gangan shi ba kawai raba auren aka yi saboda haka wannan ma haka za a yi raba auren za a yi kuma da gaggawa daga an sani za a raba auren domin idan aka sani ba su rabu ba suka yi wata alaƙa ta aure sun saba ma Allah saboda haka da gaggawa za a raba auren kuma babu zancen cewar a ce ya sake ta ba saki ba ne dan aure ne ɓatacce ɓaci ne amma za ta yi idda irin iddar macen da aka saka in tana da ciki sai ta haihu idan kuma ba ta da ciki ta yi jini ta yi tsarki uku idan kuma ta riga ta daina al'ada ta yi wata uku saboda haka irin da yadda ake mace mai idda za ta yi wallahu ta'ala a'lam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma hadina bil huda wa zayyinna bit taqwa waghfir lana wa li walidina bil akhir fil akhirati wal ula ya arhamar rahimin اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين